Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Lahadi, daya ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, Zubeto General ɗan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zara ta 'yan sanda na musamman da ke yaki da manyan laifuka a kasar. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari daga aiki. Sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin San Francisco a jihar California da ke yammacin Amurka wajen ya tabbatar da sun kamu da coronavirus, a cewar wani rahoto a jiya Asabar da jaridar New York Times ta buga. Gwamnatin sojan Myanmar ta faɗa a yau Asabar cewa yanzu ta zama gwamnati mai rikon kwarya, kanin shugabanta Min Aung Hlaing ya zama prime minister, sanarwar da ke zuwa bayan da shugaban ya jaddada alkawarinsa na gudanar da zaɓe.
Kanin labaran kenan. Mazauna jihar Maradi sun bayyana gamsuwa da irin ci gaba da aka fara samu fannin tsaro sakamakon wasu matakai da gwamnatin Niger ta dauka a baya-bayan nan.
Ƙara matakan tsaro koriya ta daidai. Lalle ba a rasa ba shi saboda mu kullun salo gare shi. Amma alhamdulillahi gaskiya yanzu da sauki, tunda lokacin nan daddare ne Allah sai an yi kira an ce ga hari an kawo. Mun samu wajen tsawon kusan wata guda ce.
A Najeriya kuma masu masana'antu ne suka fara tsokaci akan sabon matakin da babban bankin kasar ya dauka na daina sayar da takardun kudin dala Amurka ga kamfanonin canjin kudi.
Yanzu da aka zo aka ce wai an dawo da dala a mayarwa da bankunan kasuwanci, to mun mai yadda ba, domin da BGC da bankin kasuwanci dan limin da dan na'ibi.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sufeto General ɗan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zara ta 'yan sanda na musamman da ke yaki da manyan laifuka a kasar, wato Intelligence Response Team ko kuma IRT a takaice. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari daga aiki. Dakatarwar za ta yi aiki ne har sai an kammala bincike da aka fara dangane da zargin da ake masa na irin rawar da ya taka bisa hada baki da taimakawa babban dan nafarar nan na kasa da kasa Hush Puppy da a halin yanzu yake tsire a Amurka. Wata wasika da headquarter 'yan sandan Najeriya ta aike wa hukumar kula da ayyukan 'yan sandan kasar a jiya Asabar na nuna cewa dakatarwar na a wani bangare na matakan da ake dauka na ladabtarwa a cikin gida. Bugu da ƙari, Sufeto General 'yan sandan kasar ya bayyana cewa dakatar da DCP Abba Kyari zai baiwa masu bincike zarafin gudanar da aikinsu ba tare da fuskantar katsalandan ba, musamman idan an yi la'akari da irin girman zargin da ake masa. Mukaddashin Sufeto General ɗin 'yan sandan Najeriya mai kula da sashen binciken manyan laifuka, wato First Criminal Investigation Department ko kuma FCID a takaice, DIG Joseph Egunike shi ne zai jagoranci binciken. An dai sa ran bincikar komai filla-filla na dukkan zarge-zarge da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta yi wa DCP Abba Kyari, sannan shi ma wanda ake zargensa za a bashi damar kare kansa yayin wannan binciken. Sakamakon binciken dai zai tantance irin mataki na gaba da headquarter 'yan sandan kasar za ta dauka akan DCP Abba Kyari. Sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin San Francisco a jihar California da ke yammacin Amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus, a cewar wani rahoto a jiya Asabar da jaridar New York Times ta buga. A kasarin ma'aikata a babban asibitin Zuckerberg na San Francisco da kuma jami'ar California, cibiyar kiwon lafiya ta San Francisco ta yi musu cikakkun allurar rigakafi, amma kuma gwaji ya tabbatar da sun kamu da nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo ta Delta, a cewar jaridar. Mutane biyu kadai ne aka kwantar da su a asibiti, da adadin waɗanda za a kwantar da su asibiti ya haura hakan inda ba su yi rigakafi ba, inji Dr. Luke John Day, babban likita a asibitin Zuckerberg. A jiya Asabar ne kuma wani haramci da gwamnatin Amurka ta dora akan cire mutane daga gidaje saboda coronavirus, wannan haramci ke karewa, lamarin da ya jefa miliyoyin Amurkawa cikin hadarin zubar da kayansu akan titi. A birnin Tokyo kuma jami'ai sun faɗa a yau Lahadi cewa sun samu sabbin kamuwa da COVID-19 18 a cikin mutane masu alaka da wasannin Olympic. Wani dan wasa da ba a bayyana sunansa ba shine kadan yake cikin waɗanda suka kamu. Gwamnatin birnin Tokyo ta ce sabbin kamuwa da coronavirus ya karu zuwa matsayi na tarihi a jiya Asabar, yayin da birnin ke daukar bakoncin wasannin Olympic. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tsare mutane 10 da ake zargin su da kisan mutane 7 daga dangin Kurdawa na kabilar Azakiyar lardin Konya na Turkiya. Yan uwa sun ce harin ya samo asali ne daga kabilanci, yayin da hukumomi ke dora laifin rashin jituwa da aka dade ana yi tsakanin iyalan biyu. An kashe mutane 7 daga dangin Dagulo a wani mummunan harin bindiga a ranar Juma'a. Wata sanarwa daga ofishin mai gabatar da kara na Konya ta ce shaidar farko ta nuna wani ci gaba da fada tsakanin iyalan biyu da ke zaune a yanki daya. Amma lauyan iyalan da kuma jam'iyyar adawa da ke goyon bayan Kurdawan sun ce kisan na da nasaba da kabilanci bayan harin da aka kai a watan Mayu. Wani daga cikin dangin da ke cikin waɗanda harin ya ritsa da su a ranar Juma'a ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa an musguna musu da kai musu hari saboda kasancewarsu Kurdawa.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Mazauna jihar Maradi sun bayyana gamsuwa da irin cigaba da aka fara samu a fannin tsaro sakamakon wasu matakai da gwamnatin jihar ta ɗauka a baya-bayan nan ta nufin daƙile ayyukan ɓarayin shanu da masu satan mutane don neman kuɗin fansa da suka addabi jama'a. Kodayake sun buƙaci a ƙara tsaurara matakai domin baiwa manoma damar gudanar da ayyukansu a wannan lokaci na saukar damuna. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Ƙauyen Gabi da ke gundumar Madarunfa na daga cikin wuraren da matsalar tsaro ta fi kamari a jihar Maradi. Lamarin da ya sa gwamnatin Nijar aikewa da ƙarin kayan aiki domin ƙara wa jami'an tsaro azama ta yadda za su ci gaba da sintiri a kan iyakar ƙasar da Najeriya. Bayan la'akari da yadda ɓarayin shanu da masu garkuwa da mutane ke ƙetarowa don tafkata asa. Yar majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'ummar jihar Maradi Hajiya Lantana na cewa an samu nasarori a 'yan makonnin nan, kodayake abin na buƙatar tsaurara matakai, in ji ta.
Alhamdulillahi an ƙara matakan tsaro kuniya ta hidede. Lalle ba a rasa ba shi saboda mun kullun salo gare shi, amma alhamdulillahi gaskiya yanzu da sauki, tunda lokacin nan daddare ne Allah sai an yi kira an ce ga hari an kawo. Mun samu wajen tsawon kusan wata guda ce, amma shekaran ji an samu kuma mutane na san mu basata. Tunda mu hamu har barka da shuna mun alhamdulillah, tunda mu taɓa yin kwana uku ba kai kwana biyu ma ba ta dai ba. Mun ga zo bayan zo mun samu wajen tsawon wata guda, yadda haka ne muka ce alhamdulillah Allah mu juna barka kwaram. Shekaran ji an kuma ai haka
a garin Dan Kano na gundumar gidan Rumjima, jama'a na yabawa da yadda aka samu lafawar aika-aikar 'yan bindigar a halin yanzu bayan da hukumomi suka ƙara jan ɗamara a kwanakin baya. Kuma yanzu haka manoma na zuwa gonakinsu ba tare da wata fargaba ba. Dan majalisar dokokin ƙasa Umar Yahaya na daga cikin masu wakiltar al'ummar Maradi a majalisar dokokin ƙasa.
Na zo na ga masu ikon department tattama da nunhwa da hamma na gidan Rumji da masu ikon nan jihar Maradi, na gane su mun yi hira da su da abinda na jo ga mutane da abinda ke wurinsu. Na nuna musu mutane na tsoron ya kasance bana a hana masu noma kamar yadda 'yan ta'adda ke gai. Jami'an tsaro ƙarƙashin wannan gunduma ta su da ake ce ma Committee Regional de Securite sun yi mana magana, sun ce mani abin da ya shahi noma in kwantan ma kowa da hankalin shi yau, bana kowa sai ya noma kamar yadda aka saba yi da. Kuma ana nan ana yi, ni nan wurin da kullun sai a yi mana kira ya kai uku huɗu saboda an ga 'yan ta'adda za su gita koko an ga sun kai hari wuri kaza. Yanzu an yi wata ɗaya ba wanda ya kira tun damunan da ta sauka.
Domin tantancewa kansa halin da ake ciki a jihar Maradi game da sha'anin tsaro, shugaban ƙasar Nishar Muhammad Bazoum na shirin kai ziyarar kwanaki biyu a ƙauyen Gabi na gundumar Madarunfa da Dan Kano na gundumar Gidan Rumji a wannan Lahadi 1 ga watan Agusta.
Da satar dabobin da ɗaukan mutanen da kashi sikin, in Allah ya yarda muna ganin zo shugaban ƙasa komai za ta daidai, saboda deja ya kawo kayan aiki zai tattauna da kowa da kowa da ya kamata in gani a ga abin da an wuce. Rishin da makwanci hankali shi ne babban matsalarsu, tunda mu wannan karkara tamu abin da aka sani gari ne karkara ce wadda take da kwanci hankali bisa kan noma, bisa kan ciwo. Mutane tsaye suke sun yi bada to wannan tashin hankalin shine mai da su baya.
Jihar Maradi mai makwabtaka da jihohin Katsina da Zamfara na samun bakuncin dubban yan gudun hijirar Najeriya. Yankin ya shiga cikin yanayin tabarbarewar tsaro a sakamakon yaduwar ayyukan yan bindigar da suka addabi jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulai Barma, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin sojan Myanmar ta faɗa a jiya Asabar cewa ta zama gwamnati mai rikon kwaliya kana shugabanta mai Aung Kilan shine zai zama prime minister. Sanarwar na zuwa ne yau Lahadi bayan da mai Aung Kilan ya jaddada alƙawarinsa na gudanar da zaben jam'iyyu a wani lokaci da ba a ƙayyade ba. A jawabinsa ta talbijin watanni shida daidai kenan da suka wuce bayan da ya haɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hula, babban janar sojan ya kuma ce a shirye yake ya yi aiki tare da duk wani wakili na musamman da kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin Asiya za su naɗa. Mai Aung Kilan ya faɗa a baya cewa kowane zaɓe da ƙasar za ta yi ba zai zo ƙasa da shekara guda ba bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Sojojin dai sun yi ikirarin cewa sun hanɓarar da gwamnatin jam'iyyar NLD ne saboda jam'iyyar ta yi watsi da zargin cewa zaɓen na watan Nuwamban shekarar 2020 na tattare da magudi. A ƙarshe, yayin da harbe-harben bindiga ya tashe ta a cikin dare, Fatima Amadu ta yi al'ajabin ganin ƙananan yara a cikin waɗanda suka kai mata hari. Bindigogi na rataye a wuyarsu, ƙananan yara suna ƙabbara suna Allahu Akbar, sun killace gidanta da ke garin Solhan na ƙasar Burkina Faso a cikin yankin Sahel. Ta ce wasu yaran ma sun yi kankanta kwarai har ba su iya fadin kalmomin na Larabci Allahu Akbar, inji Fatima, uwa mai shekara 43. Ta ce a lokacin da daga yaran, tunani da ya zo mini shine wato manya ne suke horar da waɗannan yara su yi kisa kuma suka zo su kashe min yara. Fatima Amadu tana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters ta waya a garin Saiba inda yanzu take zaune. Ita da iyalanta da suka kasance cikin waɗanda suka kubuta a harin nan na watan Yuni, inda aka kashe kimanin mutane 160, hari mafi muni da aka kai a ƙasar wadda a baya ake mata kallo mafi zaman lafiya a Afirka ta Yamma, da ƙungiyoyin mayaka masu alaka da Al-Qaida suka jefa ta cikin rikici shekaru 5 da suka shuɗe. Yayin da tashin hankalin ke ƙara ta'azzara, haka zalika ɗaukan yara cikin 'yan bindiga ke ƙaruwa.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, masu masana'antu da masana tattalin arziki na ci gaba da tsokaci akan sabon matakin babban bankin kasar da daina sayar da takardun kuɗin dalar Amurka ga kamfanonin canjin kuɗi ko musayar kuɗaɗen ƙetare. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana da wannan rahoto.
A makon jiya ne babban banki na Najeriya ya dakatar da tsarin sayar da dalar ga kamfanonin canjin kuɗin ƙetaren tare da danƙa hurumin yin hakan ga bankunan kasuwanci na ƙasar. Dr. Alawan Habibu Yahaya, guda cikin masana a fagen tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe a Najeriya, ya yi fashin baki game da sauye-sauyen manufofin tattalin arziki da bankin na CBN ke yi musamman ta fuskar musayar kuɗaɗen ƙetare.
Babban banki yana zarginsu da cewa suna samun riba fiye da kima saboda ɓoye kuɗin ya zamana cewa har sai ya zamana suna fitar da shi da kaɗan-kaɗan fiye da yadda suka samu. Sai zamana cewa kuɗaɗen a cikin kasuwa sun yi ƙasa, wato musamman dala samunta sai zama ya yi ƙasa kuma buƙatar ta tayi sama. Saboda haka sai aka ga cewa to yawan ribar da suke samu ya ta'azzara, kuma suna zuƙar mutane ne wannan hankalinsu yake a tashi a neman wannan kuɗin. Sannan kuma sai zamana cewa mutum ɗaya sai zamana yana da kamfanin musaya na kuɗi da yawa. Sannan a na uku kuma shi kansa babban banki a lokacin yana daɗa zargin su da cewa sun kamfanin ka musayan kuɗi akwai na bogi.
A nata ɓangaren, kungiyar masu masana'antu ta Najeriya, wato MAN a taƙaice, ta ce har yanzu bankin tarayyar na Najeriya bai kama tafarkin da 'ya'yanta za su rinƙa samun dala cikin sauƙi ba. Alhaji Ali Safiyani Madugu shine mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya.
Ba tun yau muke faɗa kungiyar masu masana'antu ta Najeriya cewar siyarwa da BGC dala da ake yi
mu fa abin da muke samu mu da muke kakaya da kaujewa masu yan dala cash ta transfer muke siyan dala saboda haka kaga wannan abin da aka yi dama can mu muna suka sa yanzu da aka zo aka ce wai an dawo da dala a mayarwa da bankunan kasuwanci to mu mu yadda ba domin da BGC da bankin kasuwanci dan limin dan naibi saboda haka mu in Central Bank kuma da gwamnatin Najeriya da gaske suke yi akan maganar masana'antu da inganta masana'antu da yi sana'a a Najeriya ta masana'antu Central Bank ta san mu mun santa ta siyar mana dala directly an ka ba banki shi yake da damar da zai raba saboda haka san da zai je boye ma baka san inda zai je boye shi ba kuma Central Bank na Najeriya ba ma za su abu da ake ciki ba
ga alama dai akwai babban kalubale a gaban bankunan kasuwanci a Najeriya wadanda babban bankin kasar ya ratiyawa nauyin sayar da kudaden dalar ga mabukata a kasar baki daya
kamfanonin mu saya kudi muna da kusan sama da 2,500 wanda in ka duba branches na bankuna bai kai kusa da haka ba ma saboda haka bukatuwar kudin za ta kara yawa kuma bankunan ba su da karfi da dama da za su iya biyan dukkan bukatar wanda izo neman kudi a lokacin da in yi kudin wannan wahalar kuma za ta dada sawa samun kudin yayi kasa sannan kuma kamfani kana magana wajen 2,500 duk ka daina ba su abin da suka yi register dan shi to ko kowane kamfani mutum biyu ne da shi a Beirut change lokaci ɗaya kaga sama da mutum 10,000 ka sama musu rashin aiki ne
Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da yanar gizo kamar ko yaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin Kasancewar zamani ya zo da ci gaba daban-daban da ya kai ga samun basirar kirkiro fasahohin zamani da ke sauƙaƙawa ɗan adam komai har addini ma ba a bar shi a baya ba inda ake iya karatun littattafan addinin ta yanar gizo kazalika ana iya samun manhajoji na musamman domin karanta littattafai masu tsarki shin ya malaman mu jami'u na addinin Krista ke ganin wannan ci gaba ga Rabran John Hayab da tsokaci game da wannan maudu'in
idan za mu magana game da ci gaba da kimiyya ta yanar gizo ya kawo wani abu ne babba gaskiya da ke ciki shine yau mutane da yawa wanda ba su a karanta Bible ko ba su a karanta littafi masu tsarki a cikin tafiya ma suna iya bude kawai answer nasu su bincika wani bayani game da addinin su su karanta su samu ilimi amma wani abu ya faɗo a zuciyarsu sai su bude aya a cikin Bible ta wurin internet su karanta mutane da yawa suna da ra'ayoyi da yawa kan wannan wasu tunanin shine ai an daina amfani da rubutaccen littafi ana amfani da na'ura shin wannan ba an kaucewa addini bane an fahimta ba kaucewa addini ba Allah ne ya bamu ilimi Allah ne ya bamu ganewa kuma yana gizo din yana taimakawa sosai ko tambaya kake da shi dan kai tambaya menene Bible ya ce game da aure menene Bible ya ce game da sakin aure menene Bible ya ce game da wani abu tambaya ko sai ka samu amsoshi ka samu ayoyi ka karanta to wannan ilimi ya sa mun samu sauki kamata ne mu yi amfani da saukin da mun samu don mu kara samun ilimi don mu kara kyautata addini don mu kara kyautata rayuwarmu na sani akwai wanda suke amfani da yanar gizo nan suna mukunta to a dama kowane abu na rayuwa idan an samu mutanen kirki an samu amfanin kirki dole ne a samu maram kirki a samu wasu kuma suna amfani da shi su aikata abin da ba daidai ba
a bangaren addinin Islam kuwa wasu na ganin ire-iren manhajoji ko na'urorin karatun littattafai masu tsarki na rage yanda mabiya addinin ke karanta littattafan addinin da kawunan su wanda ake ganin hakan na rage sanin addini da abin da ya koyar. Sheikh Abdullahi Musa da aka fi sani da Pen Abdul ya yi karin haske game da hakan.
A dangane da maganar yanan gizo-gizo da kuma mu'amalan musamman matasa da kuma al'umma gabaki daya da su ta fuskar rashin yawan karanta Qur'ani daga mushaf, bi ma'ana daga cikin littafi. Wannan ya zama kalle shi ta fuska biyu. Fuska na farko shine ba haramun bane kuma babu dalilin da yake nunawa akan magana da zance mafi inganci da yake nuna cewa akwai falalar karanta Qur'ani daga littafi akan karanta shi daga tablet ko akan handset. Saboda ita al-Qur'ani ana bukatan ayi karatun Qur'ani ne ayi tadabburi da kuma tafakkuri a fahimci abinda Allah madaukake sarki yake cewa saboda a tabbaka shi a cikin rayuwa. Saboda haka don mutum ya dauki wayarsa kuma ya fi samun natsuwa da kuma fahimtar sakon Qur'ani idan ya rike wayarsa, to wannan ya fi mashi alkhairi akan ya dauki littafi idan bai samu wannan natsuwar. Haka kuma sai dai Imam An-Nawawi dama dan shi malami ne na Shafi'i mazhabi yace su a mazhabin sun tafi akan falalar karanta Qur'ani daga cikin littafi, amma kamar sunan nan su Sheikh bin Baz rahmatullah alayhi da su Sheikh Uthaymeen suna ganin babu wani nassi da yake nuna wato fifiko. Abu na biyu shine idan mutum misali yana da Qur'ani a cikin wayarsa sai ya shiga ban daki, idan har ba wai ya bude wannan pejin Qur'ani bane a wayarsa to babu matsala. Kamar tun asali an samu asali a wannan shine misali ar malaman farko salaf sun tafi akan koda mutum misali ya rike wani hatami misali a ce zobi a hannunsa kuma akwai rubutun Qur'ani ko akwai sunan Allah a ciki, to babu laifi idan ya cire ya rufe shi a hannunsa, ko kuma yana da wani takarda da aka yi rubutun Qur'ani a ciki sai ya kifar da fuskar, ma'ana ya juya fuskar ta baibai ko kuma ya sanya a cikin hannunsa ko da ya shiga ban daki babu matsala. To ta wannan fuskar ne muke ganin idan mutum ya dauki wayarsa koda da Qur'ani a cikin wayar, idan dai ba waya bude shafin Qur'anin bane ta wayarsa babu matsala game da haka. Sai dai ana kwaitar da mutane musamman idan wannan ya kai ga mutane suna kasalanci game da karatun Qur'ani, to sai a kwaitar da su wajen su koma baya lalle wajen wasamun mushaf ba bi ma'ana littafi su yi karatu a ciki.
To duk da cewa wasu mutanen na ganin wannan kirkire-kirkiren zamani na taimakawa wajen saukin gudanar da addini ko sanin addinin kansa, wasu na ganin ya kawo cikas ga ragen da mutane ke iya karatun littattafan addini baki daya. Sai dai Rabban John Hayab na ganin ba a nan gizo ke sakar ba.
Littattafai sun bambanta, akwai mutane da yawa suke karanta, ko ni kaina ina amfani da yanan gizo ina bincike, ina amfani da littafi mai tsarki ina bincike. Idan ina yi yana na kuma mutane da suke yi, ni ba zan so abin da nake yi sun zage wasu ba don ban san ma me suke tafiya da rayuwarsu ba. Babu abin da na sani shine mutumin da dama baya karatu ko yanan gizo ma ba zai karanta ba. Mutumin da kuma yake karatu in ya karanta yanan gizo zai sake koma cikin littattafai ya karanta. Babu abin da nake so ne ya sada shine kamata ne mu yi farin ciki kuma mu yi godiya domin yadda kimiyya ta shigo ta kara ba da zarafi samun ilimi. So da dama idan ana sa lura da ina ne aka samu kasawa to sai ma hana wasu yin amfani da shi, domin akwai mutane da yawa sun jahilta wani lokacin ya yi magana game da yanan gizo sai su mai da shi kamar shedanci ne. Haka ma mutane da yawa sukan gan kamar ai kallon talabijin ma shedanci ne, amma kamar yadda akwai abubuwan da talabijin ba su da kyau haka ne akwai abubuwan da yanan gizo ba su da kyau, kamar yadda kuma akwai abubuwa masu kyau a talabijin haka ne akwai abubuwa masu kyau a yanan gizo. Mutumin da yake so ya yi ilimi ya kara sani zai amfani da duk wani zarafin da ya samu domin ya kara ilimi. Amma kaga mutum bai yi bincike ba, bai yi karatu ba, ko a littafi da kuma yanan gizo, dama shi baya son yin karatu ne ba wai yanan gizo ne ya hana shi karatu littafin sai.
To ma sauraro, saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata a wannan makon. Sai mako na gaba da yardan Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na jagoranci shirin ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamar Jau da ke mun ji an ce Najeriya ta shiga mataki na uku na cutar coronavirus. To gaskiya hakan abin damuwa ne sosai, saboda haka jama'a ya kamata mu daina daukar cewa cutar corona ƙarya ce, domin babu shakka corona gaskiya ce. Abin yi kawai shine mu zama masu kiyayewa. Sako na gaba ya fito daga Babanji Mamman Bande ya ce salam biyoyi Hausa, muna taya al'ummar kasar Benin murnar bikin ranar samun 'yancin kai daga kasar Faransa. Muna fatan za a gudanar da biki lafiya. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce sanar da rufe wasu makarantun boko guda 31 da gwamnatin jihar Mutane Jakai saboda matsalar rashin tsaro abin al'ajabi ne ga mai hankali. Domin kuwa su ƴaƴansu na neman ilimi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma su cikakken tsaro yadda ya kamata. Amma sun bar ƴaƴan talakawa a cikin duhun jahilci da kwanciya a cikin fargaba kamar su ba haihuwarsu aka yi ba. Wai shin ko dai sun manta cewa alƙawali abin tambaya ne a ranar kiyama? Sako daga Alhaji Muntari mai shago dawakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ƙaramar hukumar birnin Gwari ta kammala gyara mana hanyar da ta taso daga birnin Gwari zuwa dawakin basa ta wuce har Kungi, sannan a gyara hanyar sabon layi ga Gumi, Kimbi da Randage. Da fatan kukanmu ya kai inda ya dace. Sai sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce matakin da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya ɗauka na ƙaddamar da rundunar 'yan banga ko sa kai wacce ta kunshi mutum 1,000 domin taimakawa jami'an tsaro shawo kan matsalar tsaro da ta'addanci da suka addabi yankin yayi daidai, kuma hakan wani abin a yaba ne. Da fatan Allah ya sa kafa wannan runduna da aka yi a ƙata cimma ruwa, kuma kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin a bayyana take cewa jami'an tsaro a Najeriya sun yi karanci. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri Ali Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofar Sabuwa suka ce sanar da rufe wasu makarantu guda 31 saboda matsalar rashin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta yi bai yi daɗi ba, ganin cewa hakan ba ƙaramin koma baya ba ne ga harkar ilimi a jihar da ma Najeriya baki ɗaya. Fatar Allah ya dawo mana da dawwammamen zaman lafiya a cikin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran nan Moda jihar Zamfara ya ce muna kira ga 'yan majalisun dokokin jihar mu da su mayar da hankalinsu akan matsalolin tsaro da jihar mu ke fama da su, maimakon mayar da hankali akan batun gayyatar mataimakin gwamna Barista Mahaji Alugusau da ma batun sige shi da wasu daga ciki suka soma. Domin a irin wannan mawuyacin hali da jihar mu ke ciki na taɓarɓarewar lamuran tsaro, bai kamata su mayar da hankalinsu wajen dambarwar siyasa ba, alhali sun kawar da hankalinsu akan halin da jihar ke ciki. Madalla, yanzu kuma bar mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baban la takaice, Sufeto General ƴan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zaratan ƴan sanda na musamman da ke yaƙi da manyan laifuka a ƙasar, mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari daga aiki. Dakatarwar za ta yi aiki ne har sai an kammala bincike da aka fara dangane da zarge da ake masa na irin rawar da ya taka bisa hada baki da taimakawa babban dan nan farar nan na ƙasa da ƙasa Hush Puppy da a halin yanzu yake tsare a Amurka. Sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin San Francisco a jihar California da ke yammacin Amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus, a cewar wani rahoto a jiya Asabar da jaridar New York Times ta buga. A ƙarshe, gwamnatin sojan Myanmar ta faɗa a jiya Asabar cewa ta zama gwamnati mai riƙon ƙwarya, kana shugabanta mai Aung San Suu Kyi shine zai zama prime minister. Sanarwar na zuwa ne yau Lahadi bayan da mai Aung San Suu Kyi ya jaddada alƙawarinsa na gudanar da zaɓen jam'iyyu a wani lokaci da ba a ƙayyade ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tsaya na gabatarwa, sai kuma Liu Sahil da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.